Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani da Sarauniya FM da kuma Niya FM. Da ma shafinmu na Facebook Live a VOA Hausa da kuma yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji, Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, yau Alhamis 23 ga watan Fabrairu da shekarar 2017. Kamar yadda aka saba, muna magana ne akan harkar lafiya. Shin muna zuwa asibiti hakanan siddan dan likita ya auna matakin lafiyar jikinmu?
Zamu tattauna kuma da likita dan jin rawar da gwajin lafiyar jiki ba tare da mutun ya kwanta rashin lafiya ba yake da amfani. Sai kuma amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na Facebook da Twitter.
To wannan ina tsoron zuwa ne kai ya je a fada mai wani cuta. To kai likita ka gwada mutum in ka san cewa yana da wannan cutan, ka zonar da shi ka bashi shawara, ka gaya mai ga abin da ya kamata yi. Ba wai zaka fada mai wannan cutan bane kai tsaye ka son.
Zaka iya kana dauke da wani cuta baka sani ba saboda baka je an gwada ka ba. Kaga kuma akwai matsala haka. Yana da kyau ka je a gwada ka. Idan kana da wani cutan da kake dauke da shi baka sani ba za a fada ma.
Andeji so mun tabune na abinda zamu tattauna da matasa. Tambayar mu a yau da muka muku a Facebook ita ce, ya kuke kallon dabi'ar zuwa ganin likita domin duba lafiyar mu, wato medical checkup a turance.
Sakon farko daga Aminatu Usman Sani tace hakan yana da matukar muhimmanci ga rayuwar al'umma, dan kuwa ta haka ne za a san cututtukan da ke damun mutum a yi mashi magani kafin su yi mashi illa wani lokaci rasa rai. Yin haka zai sa a gano cuta kuma a magance shi kwata-kwata, ko kuma a dora mara lafiya bisa magungunan da za su rage radadin ciwo.
Sai Usman Manika mai ruwan Road Funtuwa yace yau da gobe hakika yana da amfani ga dukkan mutum ganin mutum yana da cuta a jikinsa bai sani ba, amma da zarar ya ji an auna zai ga matsalar shi. Ganin ana magani ni daban cuta daban karshe ma mutun ya nakasa.
Sai Aliyu Dan Ladi yace yau da gobe wannan yana da kyau, amma ga waɗanda suke da sukunin haka, mu talaka a Najeriya ai sai dai idan ciwon ya ka da kai likitan ya duba ka.
Sai Abdul Aziz Adamu Fira yace gaskiya medical check up yana da matukar amfani a jikin dan adam. Duba da wasu cututtuka ba su da wani alama har sai sun illata mutun, za su bayyana kansu, amma mu na Afirka ba mu damu da zuwa wajen likita ba don duba lafiyar mu. Sai dai idan muka ji ba daidai ba mu garzaya chemist kawai.
Dauda Unguru yace assalamu alaikum yau da gobe. Tabbas wannan dabi'a ce mai kyau, idan mutum ya ji wani canjin yanayi a jikinsa to kamata ya je ga likita. Kar ya yi gaban kansa ko kuma ya je wajen masu kananan chemist, wanda gaskiya rashin zuwan mu wajen likita a duba ainihin abin da ke damun mu har sai abin ya ci jikin mu sosai, kuma mu ce mu ba san sauki yanzu. Fatan Allah ya kara mana lafiya, amin.
Sai Umar Alhassan Kamaru yace yau da gobe a gaskiya zuwa ganin likita domin duba lafiyar jiki yana da matukar kyau. Sai dai mu anan Kamaru mutane ba su cika zuwa gwajin likita ba saboda irin tsadar da ke ciki gwajin, don haka muna roƙon Ubangiji Allah ya bamu lafiya da zama lafiya, amin.
Sai Muktar Adam from Resource yace salam yau da gobe, kuma alhamdulillah idan kun so sami inda ke min kaikayi, wato dabi'ar zuwa ganin likita ko medical check up abu ne mai muhimmancin gaske, kuma ya dace a rika yin sa saboda rigakafi yafi magani, domin Allah ya ce tashi in taimake ka. Nagode.
Sai Adamu Muhammad dan Bojuwa, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, yace yau da gobe kenan. Abu ne mai kyau amma ga masu hali, domin duk yadda talaka yake da sanyin haka dole zai hakura, dan ganin likita sai mai kuɗi yanzu. Talaka kuwa sai dai ya dauki na Annabawa.
Muhammad Danbu Damshani yace fatan alheri ga filin yau da gobe. To gaskiya dabi'ar ganin likita ni a gani na abu ne mai kyau, don ta haka ne likita zai gaya maka abin da yake damun ka sai mutun ya yi rigakafi. Yan iya magana suka ce yafi magani.
Sai Biliya dan Disha Kano yace zuwa medical check-up ba laifi bane, kuma hakan yana da kyau. Sai dai kuma yadda wasu shugabannin ke yi ba daidai bane, saboda rashin zuwan su asibitocin gida ya nuna mu suna da matsala.
Fatima Musa wada tace assalamu alaikum yau da gobe, ikon Allah. Ai wallahi ziyartar ganin likita yana da matukar amfani sosai, musamman ma talakawa mara karfi wanda suke shan wahala a tashi lafiya. Malaman shirin yau da gobe Maryam, Safinatu da Usman.
To mun gode. Sai Ladidi S na Maduka tace yin hakan ya kamata saboda safety is better than cure. Tsaron kaya yafi banci giya.
Sai Suleiman Ibrahim babatin kauye yace assalamu alaikum yau da gobe, ni a gani na zuwa gwajin lafiya domin sanin halin da mutum ke ciki yana da kyau matuka, domin yin hakan zai sa mutum ya yi rigakafin duk wata cuta da ke yi wa lafiyar sa barazana. Don haka ne ma addinance ake cewa mutum ya rika kula da wasu muhimman bangarori na jikinsa duk tsawon kwanaki 40. Don haka ni nawa ganin yin haka yana da matukar muhimmanci sosai. Allah ya dai ƙara kowa lafiya, amin.
Sai Isa ni Dahiru Tudun Iya yace hakika wannan dabi'a ce fa mai kyau. Yau da gobe ganin yadda kai dai baka san abin da ke damun ka ba, amma in ka je likita ya duba ka yakan iya gane cewa ga matsalar da ke damun ka.
To sai kuma mu leka shafin mu na Twitter @NurMusaShuwa yace hakika wannan dabi'ar zuwa ganin likita domin duba lafiya ita ce hanya da za ta tabbatar wa mutum wani irin hali yake ciki na lafiya.
Sai Adkedi Turare yace a gaskiya wannan tsari ne mai kyau domin zai taimaka ma mutum wajen sanin halin da lafiyar sa ke ciki.
@Abdullah 67288257 yace gaskiya abu ne mai kyau saboda yana da kyau ka kasance mai duba lafiyar jikinka a kowace yaushe.
Sai kuma daga ƙarshe @Abba Bala Haruna yace zuwa ganin likita yana da muhimmanci domin zai bayyana maka abin da ke damun ka da kuma ire-iren magungunan da ya kamata ka nema.
To mun gode, a cigaba da turo mana da sakonni.
To kin ga dai ga sakonni nan kala-kala, wasu sun nuna aje, wasu sun nuna anya.
Ai wasu ban ne a yanzu zamani, yanzu mutane ana ta kai.
Ai wai ke ta kaya ku.
To amma ai shi ma lafiya ne,
lafiya. Ai matsalar kuma kin
ga. Ke samu mutanen mu sun yaje da kawai abin da baka sani ba, ya fa kwanciya hankali.
Wai kazantar da baka gani ba tsafta,
kuma kada
amma matsala ai ka kazantar ta zo ta saka amai ne in ta fito.
Haka ne, amma mutane irin tsoron su kar su je asibiti a takalo musu wani abin da
basu san da shi ba. Wani lokaci zaki ji suna cewa haka kawai, akwai lokaci da naje irin wannan check-up din sai wani aboki na yake cewa kai ma hukacin ina ne, nace me aka yi, wallahi na zaci wani abu ne da
ana zaman lafiya
sai san garan nan wasu wuraren za a ce dole sai kai misali akan wasu abubuwa.
To Usman ga wata nan ma kusa da kai,
a haba dai. To daga yau ko in kika ji program din dole sai mun ta saki gaba, a tun da kina Amurka ma bace sai
ni ma ai ban dade da zuwa ba ma.
Eh wallahi daga yau kike da naje wani ma hukaci ne, kawai kaje kawai likita ya ga mu abin da baka san da shi ba, dan banza da ma ga kara mami nace ni zaka zaga saboda naje nace to wallahi bazan rami ba wannan abun ma ka
likita ma ke tambaya na wai huno yaushe ne naje na karshe, na ce ni kam marabo na aje check up haka nan kina ma ban taɓa zuwa. Ya gaskiya ni ba ne kariya. To wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari ya tattauna mana da matasa daga Mina a jihar Niger don ji yadda suke kallon lamarin zuwa wajen likita don duba matsayin lafiyar mutum.
To jama'a assalamu alaikum, a tattaunawar mu ta yau ta ta'allaka ne akan muhimmancin duba lafiyar jiki, wanda a turanci ake cewa check up. Duba lafiyar nan ma'ana menene muhimmancin mutum ya je a duba lafiyar shi daga lokaci zuwa lokaci. Ina tare da wasu malamai. Da farko bari in fara da jin sunan madam, me sunanka?
Haruna Yahaya.
To daga kuma can gefe na ina tare da wani malami gashi.
Shamsuddin Abubakar daga nan Mina.
Kuma ina tare da wani gashi matashi ne amma dai bari mu ji sunansa.
Aliyu Ibrahim daga nan Mina.
To gurin fara da malami na farko, menene muhimmancin duba lafiyar mutum a lokaci-lokaci?
Muhimmancin duba lafiyar jikin mutum yakan taimaka wajen gane laluran da mutum yake fama da shi, sannan yakan taimaka ma shi likitan wurin gane irin magungunan da ya kamata ba mutum da wuri don ceton rayukan shi.
Amma kai kana duba lafiyar ka lokaci zuwa lokaci?
Ina zuwa, ina yi. Kamar na hawan jini haka, ko kuma haka kurin zan je wurin likitance yana son ya duba ni, sai duk sauran gwaje-gwaje dai a yi.
akwai waɗanda ba su damu da wannan ba, menene zaka ce akan wannan?
Abin da zan iya cewa gare su shine su yi kokari su dinga zuwa, don wannan kadai yakan taimaka musu. Don wani na nan da laluran da bai san ma yana da shi ba, amma saboda zuwa wurin likita ya duba shi, kuma hakan zai ba da gudunmawa.
Bari mu je wurin malam, malam Shamsu ko?
To, duba lafiya ga mutum abu ne mai kyau sosai. Sannan kuma wannan abun yana taimaka ma masu kiwon lafiya sosai su gane matsalan da ke damun mutum. Kaman ka san cututtuka daban-daban da ke damun mutane, kaman kaga ciwon diabetes, so hypertension, ciwon cututtuka daban-daban hakan nan. Wasu cutan ba a gane ta da wuri hakan nan. Amma da taimakon zuwa duba lafiya kullun-kullun za a iya sanin cewa wannan gashi abin da ke damun shi. Kuma zai iya taimaka mutum likita ko kuma mai kiwon lafiya ya san maganin da yake yi yana samun ci gaba ko cutar na wucewa ko karuwa take yi. Kaga mutum in ya zauna a gida an ba shi magani ya sha, wani cuta kai boye sai ya dinga ganin kamar cewa ya samu lafiya, cutar ta wuce. Amma alhalin da ainihin zahirin gaskiya wannan ciwon ta samu wuri ne ta boyuwa. Sannan kuma tana zuwa haka nan yana nan, daga ciwon ya tashi ya zuwa ƙara fiwon naza. So tana da muhimmanci sosai ka daina ganin cewa ka je asibiti yau an baka magani ka samu lafiya ka zauna hakan nan, ko ka samu lafiya kana ganin lafiyanka ka dinga zuwa asibiti ana duba ka kowane lokaci.
Amma kai kana yi?
Insha Allah ina yi. Kamar cutan kasan wannan hypertension, wannan cutan hypertension hawan jini tana tare da kowa, tana iya hawa kowane lokaci. Mutum bai taba tsaya ya ce yau bai da rashin lafiya, kowa na tare da rashin lafiya.
So zaka ga tsoro suke ji dan kada kirkiro musu wata cuta daban.
Haka ne sosai. Kamar kasan abu hypertension din da kake gani, wani lokaci aiki kan sa mutum kaga jinin shi ya hau, wani kuma ba cuta bane, wani kuma cuta ne. To wasu na kai yanzu nan kai aiki ko kuma kai wani abu da an kaje asibiti a cikin lokacin ko kuma kana tafiya kaje asibiti kaga aka gwada jinin ka kaga jinin ka ya hau. To a lokacin nan wanda bai sani ba ko kuma likitan da bai da wannan fahimtar cewa ai ba a gwada jini ko kuma a kowane lokacin kaga ya mai cewa wai ai jinin shi ya hau, sai cusa mai cutan abun nan hypertension a zuciyarsa, ka gane? Sai zaga yana tunanin cewa yana da wannan cutan. To a wani lokaci dai wasu na tsoron zuwa su duba lafiyansu don ka a maka masa wani ciwon da ba shi ba. Amma a zahirin gaskiya tana da muhimmanci sosai mutum ya je ya san me ke damun shi don ya kama ciwon, ya kama abin nan kula da kanshi a lokaci.
Amma kana ga ana lakama mutum cutar da bai da ita?
Ina ba ta yi ba. Ai cikin dubawa ne ai aka duba lafiyan jikinka aka ga abin da ke damun ka, likita kan gaya ma. Sai dai akan iya samu wani lokaci kuskure na abin na'uran da ake amfani wurin gwaji, ko kuma kuskure na likita, ko kuskure na masu gwaji dai hakan nan. Akan samu kuskure a wurin. Amma a zahirin gaskiya mai gwajin lafiya ko likita, shi kan ko likita mai kula da lafiya ko lokaci ya kan tsaya ne da cewa kowane lokaci zai kula da mara lafiya, sannan kuma ainihin goal nashi, zil nashi, abinda ke zuciyar shi da farko ya kula da mara lafiya ya ga ciwon nan su ya warke. To amma bai da shi a zuciya kowane lokaci ya lakama wani cutan da ba shi ba.
Bari jaurin matashi, me sunanka ma kace?
Sunana Aliyu Ibrahim.
Malaliu, yaya batun gwajin lafiyar? Kai ka ce ma baka taɓa batun da zai ko?
Gaskiya ni ban taɓa yin gwajin lafiyar nan, amma sai yanzu na ga gaskiya yana da amfani gwajin lafiyar nan, saboda za a in ka je kana wannan gwaji din za a faɗa ma da cutar ma da baka ma san da shi ba, saboda yanzu cututtuka sun yi yawa, saboda akwai wurin da ake samu su da yawa kamar su hepatitis haka, HIV da sauransu dai, ko wurin irin aski haka da wurin masu yankan kumba da sauransu ana iya samun su. Saboda yana da kyau mutum ya rinka zuwa yana yin check up dina, saboda ya sani ya lafiyan jikin shi yake.
Yanzu zaka fara zuwa kenan?
Eh, insha Allah zan fara zuwa.
Yanzu zuwa yaushe kenan zaka fara?
Insha Allah zan fara zuwa, ko da zuwa kaman sati haka wai gobe haka ma na samu abin gazan ji saboda in gane lafiyan jiki
da san matsayin ka kenan
san matsayi na kenan
bari in dawo wurin malam me kace ma sunan
Haruna
malam Haruna wani lokaci kake zuwa wata uku ko shekara
a wata uku ga shekara nan kan je so uku bayan kowane wata uku haka ko kuma nakan ba da tazaran wata hudu ko wata uku kana ke zuwa
yanzu kai ka san cututtukan da ke damun ka
na sani Allah ya da
kuma baka da wani fargaba
a banda ko wani fargaba
to me zaka ce ma masu tsoron zuwa abada lafiyar su
abinda nake son shawaran da zan ba su shine su yi kokari idan su je don ba taba laka mutun cutan da bai da shi abinda tunda ma can kana nan da shi sai dai baka sani bane so zuwa wajen zakan taimaka maka san ina fama da wanga cutan ga abin da ya kamata in yi ga abin da ya kamata kar in yi duk hakan yana da kyau wanda zan ga musu kenan
Malam Shamsu ka taba samun wani abu da ya tayar ma da hankali a lokacin da ka je aka gwada lafiyar jikinka
ban taba samu ba insha Allah cutan da ta nuna cewa ina da shi ba abun ta da hankali bane duk da dai cuta ne da naji aka gwada aka bayyana min ba cutan da zai ta min da hankali bane amma zai amfana da wannan daman kaman ƙara ba masu kiwon lafiya shawara ko kuma masu su likita dai in ba su shawara wurin gwajin lafiyar mutum a daina saurin fada mutum cutan da ke damun shi hakan nan a kan wannan ne wasu suke jin tsoron zuwa ma likita su gaya mai cewa ko kuma su je check up su je a duba lafiyansu dan idan suka je wasu na da cutan da kasu akwai cututtuka ana tsoron cuta da zarar mutum ya same ta mutuwa za ta zo to wani ina tsoron zuwa ne ka yaje a fada mai wani cuta to kai likita ka gwada mutum sai ka mai in ka san cewa yana da wannan cutan ka zonar da shi ka bashi shawara ka gaya mai ga abin da ya kamata yi ba wai zaka fada mai wannan cutan bane kai tsaye ka zo in ka san mutum na da ciwon nan shawara zaka mai da kyau ka daina fada mai kawai directly ko ka kira wani dan uwan shi ka gaya masa amma mafi muhimmanci a wurin ka dinga gaya masa cewa ya dinga duba lafiyar shi kana bashi magani ko kuma kana masa treatment
Malam Aliyu yanzu me zaka ce masu misali ire-iren ka da basu taba zuwa a duba lafiyar jikinsu ba
gaskiya ina mai so wayar da kansu saboda ni ma ban fara zuwa ba amma zan fara zuwa saboda na gane da cewa muna kuskure ne rashin zuwa gwaji din don in ba gwaji ba yadda zaka san lafiyar jikinka zaka iya kana kame da wani kana dauke da wani cuta baka sani ba saboda baka je an gwada ka ba kaga kuma akwai matsala haka yana da kyau ka je a gwada ka idan kana da wani cutan da kake dauke da shi baka sani ba za a fada ma likita ma zai fada ma yadda zaka yi ka kare kanka da yadda in ma kana dauke da cutan yadda zaka ta abun ga ka ta shan magunguna saboda yana rage abun ga karfin shi
da haka muka kawo karshen wannan tattaunawar malamai sai in ce mun gode
to tattaunawar kenan da wakilinmu ko Amina wato Mustafa Nasir Batsare da bayan Allah nan game da shin yaya suke kallon zuwa gwaji Maryam kun ji fa Sabina
yana da kyau kuma yana da
fa'ida sosai kuwa
kamar yadda muka ce zamu ji likita to muna tare da Dr. Mustafa Yahaya daga jihar Neja
Dakta barka da warhaka
barkamu
yawa to ga mu a cikin shirin
barka da wannan filin
yawa to kare ji tattaunawa da matasa suka yi da farko kafin kai mana wata shimfida kai ga wani sako na Maryam Kila ka fara
ga Jamilu Muhammad Gwaram yace ai wallahi tunda uwata ta haife ni ban taba zuwa asibiti a halin kalau ba dan a duba lafiyata kana zauna ka taso wa kanka tashin hankalin da baka san ranar da zai kare ba
to me zaka ce da farko
to ai sanin cewa kana tare da abu yayi ma mutum aleri ya sani da wuri dan mutum ya sani da wuri ya fi saukin kula da shi kuma ya maganin shi ma zai yi sauki yana taimakawa wajen bari wasu dabiyoyi ma da mutum ke tare da shi wanda zai sa in ya bari kila ciwon ma ya yi baya kuma ya matsaloli da ke iya biyo bayan wannan ciwon akwai matsaloli da yawa da ke biyo bayan rashin lafiya mutum bai san da shi ba don wannan matsalolin ma da yawan su ba za ka ma san kana da shi ba she lokacin da ya riga ya yi nisa in kuma ya yi nisa ya riga ya gama kashi jiki kafin ka san cewa ga abin da ya kamata ka yi.
In mutum ya sani daga baya akwai matsala ne wurin yin magani ko koya ina ce ko da mutum ya dade a jikin shi aka gane za a yi magani.
A lokacin nan ya ci matsala dan ko jikin ma ya riga ya ciwon ya riga ya shiga jiki abi jikin ma da magani ma matsala ne na kanshi su kullama da zama asibiti duk lokacin nan ya zama tabbata dan duk su ko da su partner jiki ma ba za su aiki da kyau ba su ko da ne su hanta su zuciya duk aikin su ya riga ya yi kasa su ko ka sha magani a lokacin nan ba wai ba zai aiki bane amma inda ka sani ne da wuri tun wayannan abubuwan nan ba su samu matsala sosai ba ya shi sauki.
To bari mu tafi maganan yanda ake yin abun.
Kama wata tambaya ma na Usman Jibril ya ce waya ka'ida wata a wata nawa ne ake ya kamata a rika zuwa medical check up
din. Wato shikenan dama tambayar da zan maki nan ce yaya ake yi ne wai in za a dinga dauka wannan dabi'a.
So nawa ya kamata a rika zuwa?
To abinda aka dai recommend shine a dinga zuwa so biyu ga kowane shekara amma ba za ka yi ba at least ko da so guda ne kowane shekara ka je asibiti a dan duba ka in akwai wani abu za a yi ma bayani. Kila ma lokacin da aka gani za a iya baka advice na ma da zai sa ka bar wasu abubuwa da ka bar su shikenan za ka gan ciwon ma ya bar ka.
Kila ba sai an sha maganin ba ma kenan.
Ba ma sai ka sha magani ba wasu lokaci.
To kamar misali wani gwaje-gwaje ne ya kamata mutum ya je ya yi? Dami za a gwada kai ko kafafu
ha da dan dama yanzu akwai hawan jini akwai na sugar akwai na so HIV da hepatitis wayannan duka abubuwan ga ciwon ya shiga jikin mutum ba za ka ma san kana da shi ba sai ya dan dauki lokaci to lokacin nan da zai dauka yana ta affecting din part na jiki sosai amma ka zo aka duba aka gano shi za a yi maka bayani abubuwan da za ka iya yi da ba zai zama complicated ba.
To yanzu aka ga mutane suna fama
ana gwajin jini ana gwajin fitsari ana yi gwajin akwai wani matsala ma za a duba ka a gaya maka.
To amma ka san wasu za su yi maganan cewa an ce a gwada jini a gwada siga a gwada wane ne duk wannan abubuwan wasu suna maganan yanayin rayuwar yau da kullum akwai mafita akan haka ga masu irin wannan tunanin misali kila kuɗi a ce da tsada ko makamancin haka yana da tsada ne mutum zai irin wannan gwaje-gwajen.
To wannan ba wani tsada gare su ba amma dai ka san yawanci abubuwan ga sai da dan kuɗi da zaka shigo asibiti amma ba wai wani tsada da mutum ba zai iya bane kuma ba wai sai ka an yi maka wani abu a jiki da zai taba jikinka ko sai kawo maka wani matsala ba daban dan jini za dan jiba ko kuma ka dai fitsari ma ba za ka ma ji ciwo wannan ba. To ba wani tsada gare shi ba.
To kowa inda ya sa kan mutum ya sa kan shi zai iya jurewa ya dan tara abin da zai iya zuwa yi.
Ina sosai ma na yayi.
To misali yanzu aka ce kamar misali a ce mu dau misali da ciwon siga da yake ya zama kamar ruwan dare zaka ga yana damun mutane sosai shi ma ko irin su hawan jini din sai aka ce mutum yana da ciwon siga misali amma kuma ga tunanin sa kila to ta ina zan tar maganin ciwon siga tunda kila abu ne mai tsada akwai wani mafita akan haka ne misali mutum ya je an gwada shi an ce ga ciwon da yake da shi kuma ba shi da karfi.
To ka san cutukan ma irin alayenmu ne ke jawo su wasu abubuwa kamar yawan cin shuga yawan tunani haka ko stress na wajen aiki yawan shan taba da su shan giya da gara an gano abubuwan ga za a tantambaye ka abubuwa da kake yi za a gaya maka wanda ke yana iya affecting din jikinka za a gaya maka bari amma ni kai wani level za a ce to za ka fara shan magani duk inda abun ya kasance din na ku gwaji aka gani za a yi maka advice inda ya kamata amma ba dole bane cewa ran da ka zo asibiti aka ce ga ciwo kaza da ke damun ka sai ka fara shan magani ranan wani lokaci sai an bi kamar an ta trying dinka kamar ciwon shuga yanzu za a ce maka ka je gida ka fara exercise ka je fara cin yawan miyan ganye da su itatuwa da fruit and all that to ba in ka dawo za a sake gwada kuma a gani to in abin da yi kasa bane za a ce maka to abun gaba kila cin hada da magani, amma dama akwai abubuwa da za ka kaiye yi da zai rage wannan ciwon.
Likita, ni tambaya ta kaman mu mata haka, da kaman da wani shekara ya kamata mace ta dinga, daga wani shekara ya kamata mace ta fara zuwa check up na wannan gwaji na kaman breast cancer haka, eh, cancer mama?
To, da dai mutum ya kai shekaru 35 zuwa 40 haka, dole mutum ya kula da shi. Amma wasu ma in dai suna da wasu kaman iyayensu ko relative strong one nasu da ke tare da irin wannan ciwon, to tun kaman shekara 20-25 haka kana yi, mutum ya kamata a ce ka fara zuwa ana duba ta. Amma babu irin wannan family history din, mutum na iya barin shi zuwa kaman 35 haka har sama kowane shekara kai ta mutum da dinga zuwa ana dubawa.
To misali ga matasa, ka dan gaya mana misali yanda za a yi abin da ya kamata a gwada da sauransu. Akwai bambanci tsakanin gwaji, tsakanin a ce irin wannan gwajin lafiya din, tsakanin yanda matasa za su yi da yanda dattijai za su yi da yanda yara za su yi? Akwai wani bambanci ne ko ko duk iri ɗaya ne abin?
To ai bambancin kowa shi an dube shi shekarun shi da abubuwan da ya zo da shi, ma akwai wani abu. Amma babu wani abu, ka zo aka kawai kace kana son check up, kaga ko wanda maza su je secondary school misali ana yi musu check up a san cewa ko suna da karfin zama a makaranta haka nan. To wanda yake cikin wanda zai dauki aiki ma ana yi mai medical check up, wayannan dai su dole ne shi an yi wayannan. Amma wanda dai kawai ya zo za a dubi shekarun shi, za a biya duba wai irin ciwo da ke iya damun shi, da yake iya samu a lokacin based on shekarun shi, da za a yi mashi gwaji.
To likita, ni tambaya ta ya kamar misali mutum ya je da lafiyar shi lau, ya je asibiti aka ce mai misali yana da cutar HIV, za ka gani da lafiyar shi lau, amma nan da nan sai ka ga lafiyar sa da
ya
rabu shiga da mu, me ke sa haka a ganin ku?
Ga shi a ce ga yanda zai iya bani
magana kenan tare da tsakanin doctor da wanda ya shigo asibiti. Dole ne zai zaunar da shi ya yi mashi bayani, because in ba haka nan ba zai gane abinda yake ciki ba. Don wayannan duka ba wai za a gaya ma kawai kana da wannan ciwon ka wuce ba, za a yi maka bayani ga abin da aka samu. Za a sake yin test ne, za a sake confirming din shi, sannan a gaya maka cewa abin gaba kana tare da shi. To bayan an yi wannan, za a zaunar da shi a yi mai magana, a gaya mashi yanda abubuwan yake, yanda zai iya samun matsala, yanda zai iya samun magani, yanda zai tsira ga wannan ciwon. Don ko da HIV ne da kake da aka yi maganan shi, mutane na iya zama da shi shekaru da shekaru. Wasu za su yi har ma za su wuce wanda ma ba su da HIV. So duk wannan in aka ma mutum bayani da kyau, zai ana samu wani ciwo daban wanda bai je asibiti da shi ba.
To daga ƙarshe, saboda lokaci, wani saƙo kake da shi ga matasa akan maganar lafiyar jikinsu?
To za mu dai shi ne mu ce zuwa gwaji dai yana da muhimmanci sosai, yana da amfani, kuma yana taimakawa wajen gano irin cutuka da muke da su yanzu. Kuma matasa ko da don dogon tafiya ne haka, mutane su dinga yin exercise, motsa jiki yana da kyau, yana da amfani. Kuma yawancin yayan itace da miyan ganye su suma suna da amfani sosai. Wanda suke yin su shaba, su giya, suna iya ragewa sosai, ko kuma su bari, in sun bari ya fi musu aleri. To kuma ruwa ma yana kawo lafiya sosai.
Ruwa
ne aka tsada shi, yana taimakawa wajen ƙara zaman lafiya, don environmental sanitation shi ma is very important.
To mun gode sosai Dr. Mustapha, sai Allah ya
saka kwarai.
Naji a sunanka akwai makanta ke cewa, ko yaya ake cewa sunanka a ƙarshe?
Makanta.
Oh, Mustapha Yahaya Makanta. To mun gode sosai, sai Allah ya kai mu wani lokaci. To kin ji dai, ko in ce masu sauraro, mun ji dai abin da shi likita ya faɗa, kuma shi
ga wani ya ce wai ko abin hawa an nemi shi service balle jikin mutum,
kuma gaskiya ne.
Safina sai ki saurin ki garza ya zuwa asibiti ke maki check up
din nan. Mara
kin raka ni.
Yawa. To da haka kan shirin ya kammala a madadin Saida Hamdu wanda ita ce ta bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Rob McLean sai kuma wanda ya hada mu da ku a shafin na Facebook wato Jarmai Usman Ahmad Kabara ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairin sa ya kuma kare mu da lafiya. Yar amurka yau ta tantance dai bincike ta zaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bare ba yau da gobe murya.